Sauraro assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 5 ga watan Yuni na shekarar 2023. Zabi magana ne akan dangantakar da ke tsakanin matar uba da 'ya'yan miji.
Okay, ke ba sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar Sasha Hausa ta tattauna da baki iyaye maza da mata a zauren namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu zamu fara shirin da garzayawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar Sasha Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau zamu tattauna ne akan rukun dan miji wanda Bahaushe ke cewa wai rukun dan wani da wuya. Wai shin me ke sa dan da ba naka ba ya zama matsala? A tare ne a wannan zauri ina tare ne da malama Aisha Abdu Fako, malam Umar Kumo da kuma malam Misbahu Ishaq Abbas. Malamai barkanmu da zuwa wannan zauri. To kamar idan aka ce dan miji, rukun dan miji riko ne na abu ne mai wuya. Malama Aisha zan fara da ke a matsayin ki na uwa. Shin me yasa yake da bambanci tsakanin dan da baki kika haifa ba amma wanda mijinki wata mata ta haifa mishi da 'ya'yan da kike kike da shi? A yi tunanin ki me zai iya me ke kawo bambanta wannan?
To a mafi yawan lokaci rukun da ake cewa rukun dan wani wai duk ka rike dan wani baka fita. To ni ina kallon shi a mu matan ana samun matsala daga gurin mu, wani bin kuma akan samu matsala daga gurin 'ya'yan, wani bin kuma matsalar ma tana ga mai gidan. Abin da yasa nace ana samu, akwai wata matar da take ganin ita in ba 'ya'yanta bane ba za ta rike su tsakani da Allah ba, ba za ta yi musu hidima ba. Sannan koda a ce ga ta tana da 'ya'yan ga kuma dan mijin wanda ba na ta ba, wata ce in ma ta haifa ta fita ko ta haifa ta mutu ko kuma ta haifa ma tana gidan, ita nata ta sani bata san wancan ba, sai kiga tana bambantawa. To inda kuma ake samu daga gurin su 'ya'yan, zaki ga in ma uwar shi ta fita ne ila shi can yana can akwai inda yake haduwa da uwar tana mai mummunan huduba, ai matar ubanka ce kaka yadda kullun kai, wata ma uwar za ta yi ta saka mishi, wata kuma ma tana gidan za ta rika saka makirci iri iri tana koya ma danta cewa yi ma wannan matar uba,
wato ita ba uwar shi
bace, eh ita ba uwar shi bace, yayi mata saboda kada a samu zaman lafiya. Wani zubin kuma shi namijin uba kenan shine zai rika sa ido da abin da ya kamata ya gani da wanda bai kamata ya gani ba, duk sai ya rika gani
kuma ya magana,
kuma ya magana akai, wanda kuma kinga daga nan ake samun matsala da ita mata da tare da take rike dan
da ba na ta ba, wanda ba shi ta yawa
kila ita tana yin iya kokarinta, to shi kuma wanda ya ajiye ta yana ganin ta gaza. To daga nan wata sai ta ce to tunda haka ne ma bari in maka, wata kuma ma kira ce za ta yi maka dariya, za ta yi wasa da dariya da dan in ba idan ka kuma ta musguna mishi.
To wato ana fuska biyu,
ana fuska biyu.
Malam Misbahu, ka ga abinda Hajji Aisha ta ce, cewa matsalan ma akan iya samun daga wurin uban ya kasance shi ke ba kawo wani kofa da za a iya da za ta iya cire hannunta daga tarbiyyar yayan ku kuma daga kulawa da su
haka
ni zaka ce
to gaskiya magana dama da ni kusan ra'ayina kamar na likarkata wato zamantakewa irin wannan idan tayi dadi daga wajen magidancin ne idan ba tayi dadi ba daga wajen sani kamar yadda malam Aisha ta ce akwai abubuwan da shi magidanci idan yana ganin su akwai abubuwan da bai kamata ce ya kai fuskarsa ba
wato bai kai ga sai yayi magana ba
yawa wannan lokaci mafi akasin lokaci ma zai ga abu sai ya kawo bai gani ba saboda abin da zaka dauka cikin cike shine shi dai wannan danka ne da ka haifa da wata mace daban ita kuma wannan matar ka ce diyar wanzu ka auta to idan ka ba ta kulawa da darajar da kimata ita zuciyar ta san kullum ta kan su me kula ta
me kyautar sa
yawo me kyautar mata lokacin da kake kyautar mata ta ka wallahi ko da mu guwa ce za ta sassauta akan annan da bai ta haifa ba wannan shine tunani na kuma a shi na gimi na san cewa mata akwai matan da suke makireni a gabanka za su namka cewa komai lafiya lawan ba idan ka komai zai iya faruwa amma ko da tana aikata wani abu mara kyau ni na tabbata in dai kana kyautata mata kana kawo da kai wata rana ba ta aikata ba wala abin da kike so ku gane anan gushi wato tun rangin tunan zani idan kuka duba yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi zamantakewa a da da yanzu akwai bambanci wani lokacin al'ummar da muke zaune da su ma kansu sukan gurbata zamantakewar ƴaƴa da iyayensu
a cikin gidan mu
a cikin gidan ci
zan da bayanai ko
da yadda wa ya ci Allah sarki dan wani wani ne Allah sarki oh sai dai a ta hakuri ko a ce maman shi ba ta gidan kaza duk irin waɗannan abubuwan sukan sa yaro ya giga ya tirje in an sashi a ba gida ya ga cewa dan me za sa shi kaza ba a san shi ne ba a kwana sa sannan su kansu iyaye mata din akwai ana samun irin wannan wanda su saboda soyayya tsakanin da mahaifi idan wani abu ya aka tashi irin wani abu sai aka ga an kaga ita wata bambanta tsakanin dan da ta haifa da wannan da ba nata ba to duk irin wannan kan kawo matsaloli to in aka samu irin wannan kai magidanci a nan zaka shigo domin ita ta bambanta tsakanin dan da ta haifa da wani ba nata ba to kai kusa ka kokari ka danne a matsayinka na magidanci kada ka nuna mata cewa ranka ya baci shi ka nuna mata cewa wannan ba abu ne ba za a wuce kuma wannan abin Allah ya yarda gobe in aka yi daya aka yi biyu jiba su kara
kaman yanda ka ce ya danne ai wannan ba zai danna ba
to
in dai an nuna gashi ya gani ta fifita danta akan wannan da ba danta ba to kaga dole ne za a samu matsala dole ne za a samu matsala ko da shi uban ya daure to fa shi dan nan fa yau da gobe fa yana nan yana rike da wannan abin da take mishi ka gane shi yasa maganin dai kar ayi shi ne kar a fara
haka ba haushi yace
eh maganin kar ayi kar a fara ita ta a matsayinta na uwa ta zauna ta rike dan mijinta ko ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba tsakani da Allah ko da a ce ni ina ga matsalar ta kan faru inda matsalar ta fi kamari tsakanin ita uwa da take riko da kuma shi mai gida shi matsalan da ake rikon shi wallahi tana da sauki ko da yana da waɗanda suke yin zagon ƙasa a bangaren shi
fuska ya samu
fuska yawa kuma ita idan ta rike shi tsakani da Allah to yau da gobe zai fazo ya wuce kuma zai gane cewa a matan nan fa a gaskiya tana so na
anya Hajji Aisha ba an ce ku kuke zama da yaran ku zaunar da su ku zige su idan ya mata ne ku ce su zama kaman kishiyar matan idan ya maza ne kuma ku sa ta su juya ma uwar baya matan nan baya musamman idan aka ga sun fara gwadi sun fara samun na kansu
amma kin san wani akwai abbani na ga misalai da yawa da an fara da haka amma da yake ita mariyar tana da wato hali na kirki wallahi duk sai da suka juya
suka dawo hanya
to ita ce a matsayinta ita za ta jajirce yawa ita sai ta ma fi uba jajircewa in dai tana so a dawo su yi ta musgunawa ta dauke kanta ita kar ta maida su kishiyoyin yawa kar ta maida su kishiyoyin yawa sai ta maida su ƴaƴan to a kwana a tashi wallahi wata ran zaki ga sun juya ko da a ce ba dukkan su ba su juya ba sai ta samu wa'anda za su gane cewa a wannan matar fa gaskiya tana mana kokari
malam Umar Bahaushe yana cewa wai ɗana kowa ne
kwarai da gaske
amma halin da ake ciki mazan sai kaga sun nuna cewa tunda baki kika haifa ba kake kwaba tunda baki kika haifa ba in suka yi laifi kake da ke su ko da tana tare da nata a cikin gidan ya yadda nata ta hukunta sun yi laifi amma idan da hukunta wa'anda ba ita ta haifa ba sai zama wani magana na daban ba ku kuke haddasa wannan masifar a cikin gidajen ku
to ai Fatima ba ki san wani abu ba su matan suka wuce gona da iri
to an je
garin kwabawa din sai kiga wai dan ma a baka haushi kila a kowani abin da ka taba yi a rasa taya za a tije ka ta jikin wannan yaron sai a ta gana mishi azaba
azaban nan za mu sai kamata mashi daidai laifin sa sai a wuce gurin da iri saboda dole sai ka yi dan motsi in kai motsin nan to an samu da ke so to inda a ce yaro zai yi laifi a mashi hukunci daidai da laifin sa wallahi da ba laifi
kai ya aka yi ka san hukunci daidai laifi
yauwa misali yaro
sai ka kasance mai sa ido ba
to misali Hajiya yaro ne aka ce ya an ce ya je makaranta sai ya ki zuwa sai kama ne tafi wani guri kin ga ya kamata ta gaya baban shi wane fa bai an ci ba shi jin karanta bai zuwa sai je waje kaza
to amma idan ya anta ne fa ya kamata sai ta jira sai ta dawo
eh a ta rafu
ma'ana in ya anta ne ka ya shi ta dauki hukunci misali ta raka shi makanta ko ta zane shi
duk ta zane shi
to wannan shi da wanda bata haifa abin nan ba dan me yasa ya zama daban
eh abin da sa za ta wuce gurin iri ne ai
au ita akan wannan to abin da matsala take
son zuciya suke da shi
shi ne matsala take shi ne mazan ma ba su yarda cewa dan da ba wai mace ta haifa ba dan ta ne
ai in kika ga an ce karki kudi wannan to an ya hango cewa ana zaluntan wannan din ne da gangan
Malam Azubawo mata dama wa ƴansu sukan ce wai idan mace ta fita gida ta bar ƴaƴa wai mazan suka maida hankalin su ne akan ƴaƴa sai su fi son su akan ƴaƴan da uwar su take cikin gida inda yake kawo kishi tsakanin su da iyaye matan da suke cikin gida kuma da nuna bambanci ta ya kake ganin za a iya gyara wannan abin kuma shin wannan zaton da suke yi hakan ne gaskiya ne yakan auku ko kuwa dai haka nan zato ne
to na farko dai wannan zaton gaskiya in kika duba akasarin gidaje za ki ga cewa haka din saboda dalilai guda biyu na farko a soyayya da ke tsakanin shi wannan magidanci da uwar waɗannan yara a lokacin da ke zaman jin dadi takan dawo lokaci a cikin zuciya
sai kalle yaran da abin
sai kalle su abin musamman in zaman ne nasa ya dadi ko in zaman nasa ya dadi an samu ƙarshen ai zaman ne yanki na biyu kuma yakan tausaya musu ganin yana ganin cewa zai sai ya manta da cewa fa akwai Allah ai tun da wasu bata nan kun in ya fita shi fita ya bagirin nan kamar sun mutu sun riga sun mutu kun kashi rai a hanyar da za a bi kuwa a magance wani abu ba dadi ce kai a matsayinka na shugaban gida wanda Allah ubangiji ya dora maka dau nauyin waɗannan iyalai sai ka bawa kowa hakinsa kuma ka dauka cewa zaman Allah da Annabi ake tsakanin matarka da yayanka baki daya
sai in wani abu ne faru
yawa in wani abu faru ka zauna kai adalci tsakaninka da Allah kuma idan har ka kama matarka da laifi kar ka tozonta ta gaban yayanka wannan zai kawo zaman lafiya
wato maza su daina kurarin nan da ihu a gaban yaya
ba ai bai amfani
dan yaro zai ji dadin to ai da
ba ni ne
baba ai sai wani
abu kanki manta fa wannan bada ne aka ce wannan bata ce
kowa
dai da ita yawa da kai da ita dai kushi kun sai dai abubuwan da ubangiji ya maka da musulunci su ku ƴaƴa ne su faɗan da zaka yi mata ba zaka yi mata a gaban su ba kar ka kyare ta ga ko in ta zo ta saki ta maka a gaban su ya zaka ji kin ga nan in kace zaka yi wannan ba ta tarbiya kenan ba koya masa tarbiya ba to mutum zan magidan ta za su dauki waɗannan abubuwan in Allah ya san maslaha cin ba
amma fa matan yanzu fa matan zamani ne gaskiya akan da Allah duk yadda ka kai da kokari akan su wallahi lallahi suna bodewa
wato a wannan lokacin abin ya ƙara ta'azzara
ya ƙara ta'azzara ba kamar matan da ba da san da Allah matan da wallahi baka bambanta mamanka ma a cikin gida sai ka gaske amma yanzu wallahi kana shiga gida ko zaka ga fatfat ko wace da nata na kama yaya na koma gefe wannan mata kama yayanta ta koma gefe idan ɗaya ta fita a gidan to wanda aka fita to su shiga uku
to amma laifin wani ne
to ai ma laifin mai gidan ne su ma duk suna da matsala me yasa ba za su haɗa kansu ba su gurma yaran su
wajen gurma ya shi da ya haɗa kawo su cikin gidan shi ne ya haɗa kansu
kwarai wato inda akwai bambanci idan da ba tun farko miji bai babu
adalci
ya riga ya gina wannan to za a bambanta tun har yara
kwarai da gaske akwai wannan makam
ai wannan ne ma
in mace yanzu ba da sun shigo gidanka ba za su shiga har ma zaka ji tun a wajen ma kafin su za su shiga in fa da yaranka na fani fa ba ni bane uwar su
abu ne
kwarai da gaske ai akwai wanda kawai su suna bin ni ko ke nake so eh na yadda kake da zan
ka wato mijin kawai ta aura
zan da ko wanda za su ga rafa musu abinci da komai da komai ke da ko ke din nake so ke zauna a gidanta ko ba haka ba shi yasa ake samu na babban matsala inda ake samu matsalar mai gida kenan sannan ita kuma tun a waje an ce mata in ta shigo ba ruwanta da wannan ƴaƴan
ba ta masa bauta ba
to don ta zo wata ranar wannan soyayya ta kare ya zace mata to dole fa sai kimi kaza 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 za ta ce wani fa gaskiya ba shi zo gidanka ba uwarsu da sarbin su dauke su kai su wajen uwarsu in ka dauke su kai su wajen uwarsu to yanzu hankalin ne zai kwanta hankalin su zai kwanta
kuma zan baka kulawa
dan ba ku wani musawa a yanzu mutum da wannan in aka yanzu shi ko daga baya shi ko zai ke ga ko ya ta tunji ba ko ya kai ga ya rabu da ita ta ma
ba wan ba wan
ba wan ba kan wan
ƴaƴan ya fasa sun ta gayyara
saboda ga sun so gararin ba kan tishiya
Canada Oh yeah. albarka albarkar soyayya anta mai albarka diyar farai rigar soyayya anta mai albarka albarkar soyayya anta mai albarka diyar farai rigar soyayya na tunan tarana ran safar.
Jama'a har yanzu dai ana tarinye da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Mun sha samun kasa-kasai na inda matan uba suke azabtar da ƴaƴan da aka ba su amana. Ta inda azaba yakan wuce hankalin mutum saboda kila kankanta shekarun shi yaron da ko yarinyar da aka azabtar. Tun zaka tunanin wani laifi aka yi matar uba za ta iya daukan dutsen guga ta dada wada. Ko ta yanka mishi al'aura ko ta samu reza ta dinga kike ta jikinsa ko ta yi wata wani irin duka da yaro zai suma ya ambige shi abubuwa kala inda kullun ka bude gidan radio zaka ji wani rahoto sabo
wannan shekaran ma an yi ta asabbato
to kusan ne ya zama kamar ruwan dare matar uba ta azabtar da yaya kuma ka duba shekarun su bai kai ya kawo balantana a ce wani gagaruman laifi ne suka kuma zaka ga tana da yaya kila sa'o'in wa'annan yaya da ta azabtar amma ba ta iya azabtarwa ba cewa matsayin kin nan mace kin shin rashin imani ne ko kuma a'a dan saboda miji bai kyautata mata ba ko bai mata adalci bane yasa take juya haushinta a kananan yara
wannan gaskiya rashin imani ne ai babu haushi ni in miji bai baka kulawar da kake so ba ai aure ne ko ana aure ana rabuwa je ki mana me yasa zaki dauki dan wani dan mala'ikan Allah da wanda ma wani ma bai san ma menene rayuwar ba ki mai irin wannan azaban kin ga to wannan rashin hankali ne da kuma tsabaragen rashin imani saboda babu yanda za a yi laifin wani a ce ya shafi wani laifin uba ya shafi dan karamin yaro da bai san inda hankali kila sai ta gama azabtar da shi anjima kuma yazo ya ce mata mama wani irin rayuwa ne wannan yaya za ta ji a zuciyarta kuma ita tana da tabbacin nata ƴaƴan za ta rayu da su so rashin hankali ne da rashin imani
Malam Umar an sha samun rahotannin da ke nuna ga azabtarwan ma a gaban uban ake yi ba ma na boye ba tunda waɗansu sukan yi shi ne a munafunci akwai kuma wanda gashi an nuna su har so nawa gashi a hatarki akai aka mai da ƴaƴan suka zama dabbobi kuma uban ba mutuwa ya ba kowa a wani gari ba a gaban shi aka aikata me yasa namiji zai iya yin haka yana jin haushin uwan ne yake huce haushin akan ƴaƴan ya bar su wata matan ta zo ta azabtar da su ya kai ga har ta mai da su dabbobi
to wannan abu dai yakan yana da nasaba da rashin soyayya sada wasu da suka rabu saboda yana jin haushin ta mace wani abin da bai dace ba ta fita bar gida so don haka zai iya barin ƴaƴanta a musu yadda aka ga dama
ba dan nisa bane
ba abin da dame shi kuma yayyanka su aka yi uwa za ta ji labari ai za ta ji haushi hankalin shi zai kwanta
ya mai da biki
yawa ya mai da biki ta nan gurin amma kuma ya kira ne ya daba maka sauka shi aka tozartar shi aka wulakantarwa jini domin me ni zan baki misali da wani abin da ya faru akwai wani yana da matarsa sai ya rabu da uwar wannan yaran sai bar amarya to amarya ba ta da yaya wallahi amaryan nan sai ta yi abinci ta hana ba yaran nan daf za ta gama abinci sai ta kore soje su je su zo a waje haka haka yara dai su kurin karamewa uba in ya dawo ya ake ciki ni ga kuna tarawa ba ku lafiya ne lafiya lo sai ka ga wannan na kallon wannan na kallon wannan na kallon wannan na kallon wannan
wata tsoro kila ta tsorata
ta ce musu idan ku kuskure ku ga babanku bana ba ku abinci ku koshi sai na kashe ku kin san shi yaro a duniya in kace za ka ji shi je ke kai kaman da gaske ne ko juju sai ce maka ko eh to haka dai haka dai ran nan sai irin hikima ta su ta manya sai fitu su waje karamin cikin su sai zo ce je ka so mu biskit je so biskit sai zauna ci yana ci yace wa me ke damu kai baka lafiya ne yace masa wa me ne ke damu kai naga kwannan sai rashin lafiya kake kanka na ciwo ko wallahi antin mu ne ba ta ba mu abinci kuma ta ce in muka gaya maka za ta kashe mu shi ko da ya ji aka yace to alhamdulillah ba komai ya samu abin jike sosai shiru ai ba wai daga tashi sai wai sama shi ba wadar da magana kwana daya biyu sai lallako duk lokacin da ya san ana gama abinci sai lallako ya zo fake a cikin wannan gidan shi sai ya ji suna cewa ku tafi ku fito waje zan kira ku ina gama abincin ai sun fito sai suka hango kaman halamun sa sai suka koma gida a guje suna ga ba musu ga baba ya dawo fa suka ce baban na ku ya dawo to ku zo ku zo na ku zo ku zo na sai yake a kayya ne ba ku koma sai ya tunye ji abin da ake ta yi ta window dinsa sai ya zago ya zo da suketa wallahi kin ga ta riga ta kama kanta to irin wannan abubuwan yana da nasaba da irin fadan da suka yi da mamar su ta fice ta bar gida ko kuma mamar ta mashi rashin mutunci in ita ta maka rashin mutunci to ai ba su bane suka yi maka su kanka ba su hakkin su kuma Allah sai ya tambaye ka akan abin da kai musu da ka sake har matarka za ta walakanta su iya son ranta baka damu ba kana kallon idon ka ko kuma baka nan to wannan ba shine ba gaskiya a sa ido sosai
in kika dubi irin gidajen da ke irin wannan abubuwan akwai karancin ilimi akwai karancin wayewa akwai talauci karancin ilimi shine duk mutum da take da ilimi babu yadda za a yi ta azabtar da dan da ta haifa ba ta daure shi a jikin turke ko ta kona shi da wuta ko ta yanka shi ko dan dai kun samu
ko ta hana shi ma abinci
dan dai kun samu jin da iya sace ta kin ba shi abinci baki ba shi abinci ba idan lokacin mutu sai wallahi sai mutu eh kin ga rashin ilimi anan wuya ya shigo talauci idan babu tayyawa ta so lokacin da kace wai ko addini ma manzo Allah ya ce kace tausayawa mutum da bai da shi ma ku sace kuma to kin ga idan aka ce ba akwai talauci komai mutum zai yi komai mai gida zai yi yana ji yana kallo idan aka ce matar take ki da masusa wallahi
ba kike ce fa ni
ba wai ta daura dan sauma shi kansa sai daura a jikin kirki
au to karshe mai
kike
kuma zauna lafiya
a zauna lafiya zai ce mata kwarai kin yi daidai dan ki daidai kana ji kana kallo a daura yayanka a hana su abinci a zantar da su da sauransu
to wannan rawa al'umma za su iya taka tun da dai wancan din da ake zama din da ake azantar da yara ba a daji ake zuwa a je ai ba a cikin al'umma ne kuma za ka ga wani ya dade yana azantuwan amma babu wanda ya ce wani abu dangi musamman dangin uwa idan kila ta mutu ne ko an rabu a aure sai ga suna kallo wai sun sakar masa cewa wai ai to yayansa ne shin babu wani haƙi da dangin uwa suke da shi da za su zo su kwata mai yayanci in suka shiga cikin wannan hali ko kuma makota da ake azabtar da yaran idan ka kiran su
eh dangin uwa ko suke da haƙi amma kamar yanda Ms. Babu ya ce ne akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin wayewa to ni ne wata ran nakan dauki eh to za kana da ilimi wani zaka ga bai da wayewa amma ni nakan dauke shi tsabaragen jahilci ne yake kawo haka saboda talauci ai shi ba hauka bane amma jahili ai mahaukaci ne shi kin gane ila ita matan nan da za ta iya azabtar da dan nan irin wannan azaban na fitan hankali to fa shi ma kanshi mijin ba kowa bane a gurin ka za a bi ta karkashin kasa a lalata shi to an lalata shi ba dai ƴaƴan shi yana ji yana kallo za a yi musu mun karanta da yawa mun gani da yawa inda aka farraka uba da ƴaƴan shi kuma mace ce sila ko ta baki ko ta karkashin kaza an farraka shi sai daga baya ne zai zo yana kuka yana roƙon su gafara to kamar yanda kika ce me al'umma za ta yi shine al'umma ta yi kokari ta raba kanta da jahilci al'umma su san yanda za su yi su fadakar da kansu yanda kowa a cikin al'umma zai zama cewa shi ma yana da wani abu da yake yana da wani contribution yake so
ce da wani gudunmawa
da zai ba da al'umma shi
wato kowane makoci yana da haƙƙi akan
makocin shi sannan kuma mu daina zama tarazibe kin gani
ba mu da wani
nan ne talauci yazo ana zaune karazibe yanzu tantini mun muce inda wai yau mace za ta zauna wai komi sai namiji ya mata ba wai ina cewa lalle sai mace ta fita bane wallahi akwai sana'o'i da yawa da mace a ɗakin mijinta za ta yi su kuma za ta samu abin rufin asiri so in tana da wannan kin ga mafi yawan matsalolin nan da suke tasowa a al'umma wanda ake cewa talauci ke kawo shi ba za a same shi ba
malamai da yawa suna mana hudu ba suna mana kuma wa'azi akan cewa duk wani dan adam halitta ce ta Allah kuma amana ce ga wanda aka ba ya haihu su wato iyayensu kenan sannan amana ne ga al'umman da suke zaune tare da su amma zaka ga ana aikata irin wannan laifin al'umman da suke kusa din ba zaka ji sun yi magana ba kila ma sai wani ba kore daga wani wuri ya taho ya gani ya ce kai anya kaza ne sai ce to me zamu ƴaƴan shi ne shin haka ya kamata a yi a bar shi ƴaƴan shi ne su a kasar ƴaƴan mutane
ba to bai kamata ba amma kuma abin da kike gani gurin malama Fatima shine zamani ya canza al'amura sun canza tarbiyya yanzu ta koma daga da sai ubansa akasin a da yaro a unguwa duk mutumin da ya girme shi ne zo wucewa yana da ikon da zai tarbiyyar da shi akan tarbiyya soyayyar iyaye ga ƴaƴa ta kwata ta lalata wannan abu da kike magana
to wai soyayya ce wannan
kuma soyayya ce haka yanzu misali na zo wucewa da yaro ya aikata wani abu ba daidai ba sai na mai fada babansa ma ya fice zai fito shi dan me ina ruwanka kayan kai ta ba to gudun kada ya bata mun rai sai in ga yaro ya aikata wannan sai in wuce in dai bai taba ni ba to kin ga soyayya ce ta haka
to ai
irin wannan an sha samun matsalar da har sai kaga mutum daga wannan taimakon al'umma tana neman ta gurbata ko kuma wani abu na baruwa a wani gida a jama'an da ke wannan area su ya sa ido akai kaga mutum yana karewa dan Allah ku taimake ni an kai ni kotu
kuma kila samu wani kwararren lawyer da zai
yazo kaga ana da wannan sai ranka zaka kaga abinda kake tunanin yanzu zaka maji kaga ana kai ga watanni har in baka da karfi ma sosai kaga an tunkuɗe mutum cikin gidan yari shi yasa a yanzu zaki ga duk irin wani abubuwa mutum yana gani sai dai kai zai mutum yana kukan zuci ba da maka shiga in ka shiga sai kaga abun ya dawo kanka da shi da iyalan nasu tusa su ca a kanka kai da ka zo gudunmawa ka zo ne fa ka daidaita al'umma amma sai kaga abun an juya shi
akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akwai kungiyoyin kare haƙƙin yara kana iya kai ƙara haka in an gani a cikin al'umma a daina yin shiru malama Aisha kasancewar wannan muguntar ko mugun halin da ake aikata mu ne mata dai ake zargi da wato azabtar da ƴaƴan da ba namu ba wato ƴaƴan kishiyoyi ya Allah koda ba ai kishi da ita ba mutakar aka zaka samu isa yaya a gidan akwai matsala ko kuma ta fita ta bar daya a cikin gidan isu ma matsala ne ko kuma ta rasu ba a tausayin cewa sun rasa uwarsu ne ta tafi inda ba za ta dawo ba me wani irin kira zaki ga su matan da suke irin wannan aikin
su ji tsoron Allah mun gani misalai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba inda irin waɗannan yaran da ake cizguna musu suna ƙanana sai kaga su ƴaƴan san sun lalace su kuma wa'annan da aka cusguna mu wan su ne za su zama mutane daga ƙarshe ita wannan uwa ta zo tana musu ƙaramin murya ko kuma shi wannan uba da ya bari aka cutar da su ya dawo yana musu ƴar ƙaramar murya
ko kuma idan suka juya musu baya ba sai maka ba a dinga
zagi a ce
sun bar matan baban su
yawa sun bar matan baban su a wulakance ni akwai wanda na taba sani ya zama babban mutum a ƙasar nan aka ce mahaifiyar shi lokacin da aka saki ta samu matsala da uban aka sake ta yana goye ne bai wuce wata bakwai ba ta sauke shi ta aje sai ita kishiyar ta tace ta dauke shi to sai aka samu mai tsoron Allah sai ta yi mai rikon Allah da annabi to wallahi ya zama babba a ƙasar nan komi kafin ya kai waiwayi uwan nan sai ya yi mu wannan ita mariƙiya
ko ai dama a bayani irin na waye uwa ai uwa ita ce wadda menene
yawa
ne ba haihuwa ne uwa ba
to ina ga miki sai da ya girma ma sannan ne ya samu ya matso da uwar kusa da shi sai da aka yi kaman ana yi amma da waccan ita ce ya san ita ce uwar shi saboda akwai wani kuskure da ake yi sai wai a rabu da mace ta aje yaya ba za ta sake waiwayi su ba
wannan
kuskure ne a kasar Hausa Stushin ne zaki yi.
Alada.
Oh yeah. Oh 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 oh. Oh yeah. Oh 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 oh. Oh yeah. Oh 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 oh.
Shin zuciya ne ne dadi 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 to na kanka shin zuciya ne ne dadi 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 kanka mai albarka albarkar soyayya kanka mai albarka iyar farai ribar soyayya kanta mai albarka albarkar soyayya kanta mai albarka iyan farai ribar soyayya na tunu ta na ran ta sabar kanta mai jadi na kunshi gida na zan huta
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julia Zagresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Ya kuma da kwanciyar murya, amurka na yi ran kuma ta sa.